Barka da hantin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kasancewar taron COP28 na bara ya gudana a cikin watan Disamba ne a sa'ar da muke bita kan shirin yanayi da muhalli na 2023. Ba mu samu damar yin nazari a game da taron COP28 da ya gudana a birnin Dubai ba, wanda shi ne za mu yi shimfiɗa da shi a cikin shirin namu na farko a wannan shekara ta 2024. La'akari da irin muhawarar da aka tafka a wurin taron na bara, wanda wasu masu ruwa da tsaki suka yi na'am da yadda taron ya gudana da kuma irin matsayar da aka cimma, duk da cewa akwai sauran aiki a gaba, a cewar Umar Sale Anka, ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya.
Kuɗin nan da aka fara tunanin a samar tun lokacin Glasgow, kuɗi na loss and damage, kuma aka zo Sharm el-Sheikh aka sake jaddadawa akan yanda za a yi matukuna a samar da kuɗin, kuma ya za a yi da su. Bana an zo da wani sabon tsari kafin maganar loss and damage, yanda za a iya gudanar da su kuɗin ma idan an ba da su ɗin tukuna. Akwai tsari na Global Stock Take da aka yi, shi kuma Adaptation Goal ɗin. Shi Global Stock Take an sake duba ma alƙawuran da aka ɗauka a baya, me aka iya cimma a cikin alƙawura da ko kuma burice-buricen da ake da su da ƙudurori, me aka ɗauka a ciki, ina aka tsaya, kuma ina za a tashi. To, bayan magana ta adaptation, wanda dole shi wannan canji na yanayi dole sai an samu yanda za a yi a rayu ɗin ba tare da an shiga wahala ba, sannan kuma samar da kuɗaɗen da za a duba wancan asarar kadarori ɗin da kuma illolin da shi ɗumamar yanayi ya haifar, wato canjin yanayi, wato loss and damage, climate finance ɗin. Sai an samar da kuɗin, sannan kuma sai yanda za a yi afta daga amfani da gurɓataccen hanya ta samar da makamashi, wato I phasing out fossil fuels in baki daya.
Ana ta ɓangaren kuma, Dr. Salamatu Jiddafada, ƙwararriya a fannin sauyin yanayi kuma bai bincike, ta yi bayani ne a game da asusun ajiyar kuɗin diyyar da aka amince za a samar, yadda waɗannan ƙasa za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe kwatankwacin irin asarorin da suke fuskanta.
Maganan loss and damage kusan babban magana ne a Afrika gaba daya, don mun ga disasters kamar flood,
bala'o'i
da suke faruwa a Afrika. Developed countries sun fara saka kuɗi a post, ana kuma alƙawari na saka kuɗaɗe, amma ita tana neman strategy ne sosai na loss and damage in a post, because ba ƙasa ɗaya bane, ba Afrika kaɗai bane ma, har da other developing countries. So ya kamata a ce a nema audit committee haka da za ta yi handling cases na loss and damage,
wato waɗanda za su bibiyi irin asarar da mutane suka yi domin a san irin kwatankwacin kuɗin da za a ba su,
so that they know the measure and taimakon da za a yi sai ya zama at least something.
Ki kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri a Jamhuriyar Nijar, wanda yake tare da gidauniyar 3H ƙasar Burtaniya da ke bibiyar lamuran tsirrai da yadda ɗan adam zai amfana da su, ya yi tsokaci ne a game da yadda ɗan adam zai ci moriyar tsirrai, musamman ma itatuwa, waɗanda ya shaida cewa su ma kamar ɗan adam da sauran dabbobi sun kasu gida-gida kuma jinsi-jinsi.
Yanda za a ci moriyar icce ko kuma in ce duka wani abun da yake karamin icce, babban icce, ciyawa, tun daga ciyawa har abun da ya kai ga abun da ake ce ma cimaka. Su dai itatuwa, kamar yadda aka sani, sun tashi ne daga hutowarsu daga ƙasa, kuma bancin haka Allah ya shimfiɗa itatuwa kamar yadda ya shimfiɗa duka wani wata halitta daban-daban, kala-kala, kuma jinsi-jinsi daban-daban. Kaman yanda mutane da yawa ba su sani ba, itatuwa ma Allah ya shimfiɗa su kaman yanda ya shimfiɗa bani Adam da kuma dabbobi, tun daga ƙwaro har abin da ya kai manyan dabbobi. A cikin itatuwa ma da akwai itatuwa mata da kuma itatuwa maza. Sai ai tsammanin cewa icce duk inda yake kawai ya zamanto babu wani zancen jinsi a cikin itatuwa, manyan itatuwa da ƙananan itatuwa. Allah ya yi su suma daban-daban, wannan godi ne na Ubangiji, inda diyan da za a yi kenan ga gani suma da ke halitta ne. Allah ya yi su maza da mata. A cikin wannan ɓangare na itatuwa maza da mata, inda akwai itatuwa da yawa wanda ake samu a wajajen namu a nan Afirka ta Yamma, kuma a musamman cikin ƙasashen Sahel. Bancin haka kuma kamar yadda aka sani halaye dai na mutum, kuma na wa'ansu dabbobi ma, inda ake ganin cewa akwai a cikin halitta masu haƙuri, masu jinkiri, masu jimurin wa'ansu wahaloli, da kuma masu sabawa da wani hali na yanayi. Akwai itatuwa masu jimuri.
Misararo, a nan za mu da sa'aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako, sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa makon gobe, mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa har ya kai ga nasarar wannan shirin, musamman ma baƙin namu da ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.